بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن حكى ينقل عن مسلمين يمكى أن تؤمن مليم البركة ربما صلى جمنا مثل حديجة birnin Hadejia, jihar Jigawar Najeriya. Ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kodai 30 ga watan Jumada al-Ula, ai Rabi'ul Thani, ko kuma 1 ga watan Jumada al-Ula. Dai ga wata ko? Dai ga wata Jumada al-Ula shekara ta 2000, shekara ta 1447 ta hijirar maikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Wanda ya dace da 23 da watan goma shekara ta 2025 miladiya. Ina wa kowa da kowa da suka samu halartar wannan wuri mai albarka gaisuwa ta girmamawa tare da fatan alkhairi, kamar yadda kuma nake baku hakuri da ziyara ta kwatsam wanda ba ta dogon lokaci ba, kuma da aka sata a kan agogo Juma'a ne, amma kuma al'amarin ya canza ya dawo yau Alhamis. Ina yin addu'a ta alkhairi ga dukkanku gaba ɗaya da muka samu zama a wannan wuri mai albarka a wannan lokaci. Allah ya muku sakaya alkhairi. Allah ya tunda mu da rahamarsa da sakinarsa. Allah ya sa mu cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alkawarta wa idan suka zauna a masallaci suna karanta littafin Allah suna darasinsa a tsakaninsu, Allah maɗaukakin sarki zai musu tukunci da samun mala'iku da za su kewaye su, da samun nutsuwa ta lullube su, da samun rahama ta sauka a kansu, da kuma samun Allah ya ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi. Abare da kuma nake yin addu'a ta musamman ga babban limam da sauran ƴan uwa da muke tare da su waɗanda su suka tsara wannan addu'a tamu da ku. Allah ya ƙara musu jagoranci na alkhairi, ya ƙara albarka gare su da rayuwarsu da zuriyarsu da kuma dukkan al'amuransu. Kamar yadda kuma a sama da dukkan wannan nake yin addu'a ta alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya isar da alherinsa da mai martaba sarkin Hadejia. Amin. Dattijon arziki, jagoran al'umma, masoyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara masa martaba, ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa albarka, ya ƙara masa jagora. Dukkan sauran sarakuna da jagororin al'umma da malamai na addini a jihar Jigawa da kuma dukkan sauran shugabanni da jagororin al'umma da nan nan da na ko'ina ma, Allah ubangiji ya musu albarka kuma ya musu jagora. Amin. Allah kuma ya ƙara mana zaman lafiya da aminci da arziki mai amfani. nasiha mun ba za ta tsayi ba saboda yanayin lokaci da kuma yanayin da kuma da muke ci mun dai gane cewa bai kamata mu shigo gari kuma ba tare da mun gaisa da kowa da kowa ba to kuma mafificin gaisuwa shine gaisuwar da za a karanta aya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi mu bi ku gida gida kowa mu je mu gaishe shi ba amma in mun dauki idan muka haɗu a masallaci ɗakin Allah ai ya wadatar nasiha ta a gare mu ita ce mu ji tsoron Allah mu bi da haƙoƙin da suke wuyan mu kowa a cikin mu akwai haƙƙi a wuyansa makowane haƙƙi abin tambaya ne a wurin Allah akwai haƙoƙi da ke rataye a kan mu guda uku akwai haƙoƙin Allah akwai haƙoƙin bayan Allah akwai haƙoƙin kawukan mu a kan mu haƙoƙin Allah sun kasu kashi biyu akwai haƙoƙin da baya yaduwa kuma baya rangwame a kansu akwai haƙoƙin da haƙƙinsa ne amma ya ga dama yana iya yaduwa haƙoƙin da ke tsakaninku da mutane waɗannan haƙoƙin su kuma tsarin Allah a kansu shine Allah baya shiga tsakaninka da bawa sai dai ku wanne tsakaninku da shi idan aka je lahira akwai wani haƙƙi a tsakaninku to ko dai ka biya shi kayansa wanda dole sai ka biya ko akwai abin biya ko babu sai ka biya ko kuma ya zama ka nemi yafiyarsa kuma ya yafi wannan kuma ana yin sa ne tun a nan duniya haƙƙi na uku shine haƙƙin kawunan mu a kan kanmu dukkanmu nan a matsayinmu na bil adama akwai waɗansu abubuwa da suke ajiye a kanmu wanda mu za mu kula da su hankalinka haƙƙi ne a kanka kai za ka kula da shi ba wani ba lafiyar jikinka kai za ka kula da ita ba wani ba haƙƙi ne abincin da za ka ci kai za ka nema wa kanka abin da za ka ci da abin da za ka sha da tufafin da za ka sa auren da za ka yi wurin da za ka zauna waɗannan dukansu haƙƙoƙi ne na karan kanka a kanka shi yasa idan mutum ya nemi kuɗi sai ka ga ya fara kashe wa kansa kafin ya kashe wa wani saboda akwai haƙƙi ne na kanka a kanka shi yasa idan mutum ya zo maganar jinya sai ga ya fi ƙoƙarin ya yi jinyar kansa ya fi damuwa da kafin jinyar wani shi yasa idan ana magana a kan hankali sai mutum ya fi damuwa da nasa hankalin sama da na wani saboda akwai haƙƙin kan kowa a kansa shi kansa shi yasa ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa akwai haƙƙin ubangiji a kanka akwai haƙƙin mutane a kanka daga kan iyalanka akwai kuma haƙƙin karan kanka a kanka don haka ka ba wa kowa haƙƙinsa waɗannan haƙoƙi guda uku ba zai yi mu yi magana a kansu gaba ɗaya ba sai dai mu ɗauki ɗaya ɗayan ma a cikin ɗaya haƙƙin Allah kashi biyu ne akwai haƙƙinsa da ya fi kowanne girma ma haƙƙullahi ala al'ibad haƙƙullahi ala al'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi wanda ya fi kowanne shine haƙƙin tauhidi da bari shirka kadaita Allah shi kadai a cikin bauta da tsarkake shi a cikin bautar da yin bautar tare da neman yardarsa kuma ya zama zuwa gare shi kadai kuma da yin ta irin yadda yake wannan shine haƙƙin Allah akan bayi haƙƙi na farko haƙƙin Allah akan bayi kashi na biyu shine a ci gaba da yi masa bauta bayan an yi imani da shi idan ya ce ka yi sai ka aikata abin da ya sa idan ya ce ka bari sai ka bar abin da ya hana wannan shine haƙƙin Allah na biyu waɗannan haƙoƙi guda biyu suna da matakai na farkon shine wanda ba rangwame a cikinsa dole ne kowa ya yi shi manufar halitta ita ce bauta idan ka zo baka bauta wa Allah ba
ko kuma ka bauta masa tare da wani sai ka hada kace sulama to ka rusa bautar gaba daya wannan shi Allah baya yafe shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar saboda yafi komai girma ne la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun 'azim wannan shi Allah baya yafe shi amma baya yafe shi da idan mutum ya mutu yana yi duk wanda ya mutu yana kafirci to wannan Allah madaukakin sarki ba zai taba yafe masa ba walal ladina yamutuna wa hum kufa idan ya mutu da wannan to ya mutu a kafiri shi kuma wannan azaba da tafi kowanne girma Allah zai masa illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'adabal akbar to sai haƙin Allah na biyu shine haƙin Allah na ya sa kai sallah ka kin sallah ya sa kai azumi ka kin azumi ya sa ka bada zakka ka ki bada zakka aikin haji ka ki kai gaskiya ba kai ba ka rike amana ba kai ba kai abu kaza kai abu kaza irin abubuwan da Allah ke umarni da kuma abubuwan da Allah ke hanawa banda babin shirka kenan karka isata karka kisan kai karka zina karka ci riba karka ci dukiyar marayu karka kaza karka kaza waɗannan abubuwan da ya hana ke waɗannan su suna mataki na biyu ne sune bautawa Allah da gaba wancan bautawa Allah da aqida wannan kuma bautawa Allah da gaba idan yace kai kai idan ya hana ka bari abubuwan da kake yi da gaba shine wanda ake yi da gabobin nan tun daga sama zuwa ƙasa da kan idonka zuwa kunninka zuwa harshenka zuwa hannunka zuwa kafafunka da sauransu waɗannan sune abubuwan da Allah madaukakin sarki ya wajabta cewa duk wanda yake matsayin bawansa ya masa biyayya akan su idan mutum ya mutu bai aikata wani daga ciki ba ko ya je da shi akwai tasgaro to wannan Allah zai masa hukunci ne bainal adli wal fadl al adl shine adalci abinda ka je da shi a maka al fadl shine abinda ka je da shi a ajiye shi sai ai maka alfarma duk wannan Allah yana yi amma yana yi ne a wannan kashi na biyu ya ce kai sallah kai sallah amma an samu tawaya a cikin ta ya ce kai zakka kai amma akwai tawaya ya ce kai haji mai wa kai ko baka yi ba ya ce ayi abu kaza baka cika ba ya hana abu kaza da abu kaza kai kuma kai to wannan Allah yana yin sabainal adli wal fadl wancan na farkon al adl kada Allah yake shine adalci adalci kuma bisa alkawari ne Allah ya ce ba zai taba yafe shirka ba sai mutum ya mutu yana shirka wannan Allah ba zai yafe ba kawai wuta zai ji amma idan mutum ya je baya shirka yayi wani abun daban kisan kai zina sata kazafi ha'inci cin amana ƙarya da sauransu to wannan yana ƙarƙashin mashi'ar Allah idan mutum ya mutu yana yi bai tuba ba dukkan su idan mutum ya tuba Allah ya yabe har da shirka to ballantana abin da bai kai shirka ba amma idan mutum ya mutu yana yi bai tuba ba to wannan kuma yana ƙarƙashin mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama sai masa adalci adalci shine Allah ya ce kai kai sata eh na yi sata menene sakamakon sata kama bi dan sigale ma alaika hasiba ai ka ji na fada me za a yi wa me sata eh za a kona shi za a ce ya biya sai zai biya a can babu abun biya sai zai biya ladan sa za a diba don haka ka zo ba lada an diba an biya su ko kuma an debo zunubin su an kara ma za ka wuta za ka yi ka ci riba ka yi kaza ka yi kaza ana fahimta wannan shine adalci amma idan Allah ya zo nan ba zai kara maka ba ba zai ce kai sata don haka haushin da nake ji maka yanzu ba kawai kana da 40% bane ai yanzu ka zube ma gaba ɗaya ma ka koma in wanda ya je da shirka to wannan shi za a zubar da duk aikin da ya zo da shi da alheri amma wanda ya zo da ba shirka ba ko me laifin iya laifinsa kadai za a rubuta masa fala yakhafu zulman wala hadma ba za a garke masa ba kuma ba za a kara masa ba wannan shine adalci keke da keke kenan amma in Allah ya yi wa mutum wannan adalci sai ya masa azaba shine manuqishal isaba udhu duk wanda aka zo ana masa keke da keke kai bana ana kaza ba eh ka hana wace kai ana ta masa keke da keke to duk wanda kaga Allah ya fara masa haka zai masa adalci shi ko Allah in adalci zai yi tsantsa sai ka shiga wuta ina fata ana fahimta alam naj'al lahu aynayn bana baka ido ba eh na ka ba ina haƙin ido amma za ka iya kawo su duka ba to duk wanda bai bada haƙin ido ba a kama shi kaga dole a kama shi adalci walisanan bana baka harshe ba wa shafatai na baka laffa kana magana to a kinka maganganun sa duka sai ana kinka su daya bayan daya kai nan eh nayi ana maka munakasha to wannan sai mutum ya shiga wuta haka na Aisha tace inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in Allah ya ga ma zai yin falala shine in Allah ya zo ba za a maka munakasha bane za a kirga maka laifuka ne sai a rinka tara maka sai ana bijirowa kai kaza eh na sai a ce wuce ba za a tambaye ka me yasa kai wa yace kai garin yayi kai kama baka san girma na bane ban turo manzo ba in ana maka waɗannan to za a kona ka amma in falalar ta Allah ta fada akan ka to sai Allah ya ce a kirga su kawai wannan shine al'ard a ta kirga su kowa sai an masa al'ard amma ba kowa ne za a masa munakasha ba a cikin mu'minai ina fata ana fahimta sai ana ta kirgawa ana ta sai an gama lissafin su duka sai Allah ya ce to kana da ta cewa sai mutum ya mika wuya i'tarafu bi dhunubihim shi kawai ana gamawa sai ce ya Allah eh lalle nayi shi bai ba shari'a wahala ba khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a yayi laifi kuma yayi mai kyau Allah na yarda nayi laifi kaza kaza yayi duru sai Allah ya ce to asallahu an ya'fuwa an asallahu an yatuba alayhi wannan akwai saran Allah zai sai Allah ya ce duya yafi maka wannan shine falala ai kai laifi kai bawa ne kuma ga wuta kana gani ta cancanci shiga ko baka cancanta ba ka cancanta to Allah muna neman alfarma to in Allah ya ga dama sai maka alfarma idan ya ga dama sai maka alfarmar shi da kansa idan ya ga dama sai ce ka ci alfarmar wani nan akwai alheri tsakanin kai da shi ka taba yin alheri wa wani talaka kai kuma yanzu ka zo abun ya jibgu maka shi kuma gashi zai je aljanna sai a ce to yanzu a juya mana a duniya ka masa alfarma shi ma anan bari ya ci alfarmarka sai a bashi listin mutum uku misali sai Allah ya sa har da kai a ciki sai a ce albarkacin wannan talaka da ka ji tausayinsa ka ji kansa kai masa adalci kai kaza kai ma yau bari ya maka sai Allah ya bashi tikiti sai ya ce ya baka sai a yafi zulman wannan shine ash-shafa'a idan Allah ya ga dama sai ya saka cikin jerin list din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wadanda za a bashi ceton su kaga wannan du'a alfarma ce ai ba adalci aka maka ba falala ce wannan du'a yana jigice da Allah zai yi akan haƙi haƙi kashi na gaba shine haƙin dake tsakaninka da mutane wannan shine wanda Allah ba zai sa baki ba Allah ce je ku je ku karɓo haƙin saboda idan aka zo ranar kiyama ba wanda zai yarda ya yafe abinda da a nan duniya bai yafe ba kowaye ne ko babanka ne kai yarda kuka mutu to a lahira ba zai yafe maka ba saboda a lahira ba a yafiya me yasa li kullim ri'in minhum yawma idin sha'nu yughni kowa ba wanda ya sani sai kansa inda mutum zai samu dama ba a lahira zai ce a kona duk duniya shi a bar shi kadai inda mutum zai samu dama yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji da mutum zai samu dama yace shi kar in yana rantsarantse yana neman yanda zai fita bai samu fita ba sai ce to shi yana neman a kama mutanen duniya kam ai su isa inda wuta ce shi a bar shi ma saboda kansa kadai ya sani to kana tsammani mutum ya tashi da irin wannan kuma ya yafe maka ba zai yafe maka ba shi yasa in akwai matsala tsakaninka da wani kawarware a nan duniya kafin ka mutu ko shi ya mutu wannan kuma a dan nan tsugugun ne nake so mu karisa galibin mutane za su je gaban Allah ba su da matsala tsakanin su da shi ta fuskar shirka ballantana ce ba zan yafe ba ba su da matsala da shi ta fuskar laifukan su saboda akwai falalar sa da muka fara da zuwa sun cancanci Allah ya musu falala yace ya yafe musu saboda mutanen kirki tsakanin su da Allah yayi sallah ya cika ta yayi azumi ya cika shi yayi hajji ya cika shi yayi zakka ya cika ta yayi wa duk abinda Allah yace yana kokari shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma har zakin sa ake misali yayi iya kokarin sa duk abinda aka ce ibada ce zaka ganshi a gaba ga aswaki sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aswaya yayi sau kaza duk yana kidaya su na fata ana bayyana ya cika farillai ya cika sunnoni har musahabbai ma akwai amma kun san matsalar sa shine bai da yana da matsala tsakaninsa da mutane zai iya tsakanin su da mutun yayi wa mutun ƙarya don ya cuce shi amma a masallaci suka hadu da mutun akwai irin waɗannan zai iya idan akwai wani haƙi da ya shiga hannunsa na wasu zai iya cinyewa za a iya bashi furaba ya cinye nasa ya cinye nasu na hannunsu ma idan suka bashi akan ya isar shi ma ya iya cinyewa akwai irin su ko babu ba irin su a masallaci akwai ko irin su a masallaci
ana wannan annabi ban ma zai aiki
akwai irin su da zaka samu makocinka ne ko mutumin da yake kusa da kai wata ma zaka samu a jikin mijinta ne take wannan wani zaka samu akan matar da yake haka duk wani haƙi zai cinye amma zai zai ta sallah yana istighfari kuna fahimta shi ya mutu ya je lahira bai taba zina ba ya mutu ya je lahira bai taba shan giya ba ya mutu ya je lahira duk abinda aka ce ibada ce kullum yana kan gaba ya azumin nafila ya je aikin hajji ya je umra ba ma iyaka to amma da aka je lahira sai aka samu yana ƙarya wa mutane yana haƙintar mutane yana taba dukiyar mutane yana zagin mutane da cin mutuncin su da taba mutuncin su kai ta yi ma ana hada baki da shi a sariwa ne a yankiwa ne shi in dai akan wani ne yana da matsala amma ana magana akan Allah bai da matsala in ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da matsala sune yan gaba amma banda wani ana fara maganar wani zai ce ni ma ina bin sa kudi bai biya ni ba ni ma akwai abu kaza da ya hallabe ni ma akwai abu kaza tare da shi aka zo na aka yi gulma aka hada makirci a kaina shi yake zuwa yana bata mutunci na shi yake in ana magana akan mutane idan suka yi layi to nan layi ba zai kare ba amma ana magana akan Allah ya zo da clean sheet in ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo perfect amma a tsakaninsa da mutane akwai matsala to wannan shine mutum mafi hadari to nan idan Allah ya zo bainal adli wal fadl wanda Allah zai yi Allah zai yi al'adil ko Allah zai yi al-fadl ko zai hada masa al'adil shine adalci tsantsa al-fadl shine alfarma tsantsa akwai kuma al-jam'u bain al-adli wal fadl a hada maka duka biyu wanne ne Allah zai yi wannan al-adl menene al-adl menene adalci shine a bawa kowa haƙinsa daidai gurgudu yadda yake a bashi to yanzu bari tambaye ku idan Allah madaukakin sarki mutane suka yi layi sai ga wani yana da haƙƙi a kansu sai Allah ya ce bari yayi amfani da siffarsa ta al-fadl siffarsa al-fadl bari yayi al-falma sai ce ya yafe masa ko kuma duk watsi na riga na yafe masa ba ni ne rabbul alamin ba zai iya haka kuma zai iya ba in yayi haka siffarsa ta al-fadl ta tabbata ga wannan amma siffarsa ta al'adil ta tabbata ga sauran mutanen to Allah kuma yana zalunci in yayi haka yace su watse yanzu an tashi daga al'adil an koma mai azzul ya zama zalunci wasu adalci wa shi to Allah zai yarda kai kana da wata alfarman da zai sa ya zalunci wani saboda kai babu mutum mai wannan alfarman baka sai Allah ya ce kuje ku wani idan kun gama kwa dawo za ku gama za ku gama ba wannan shine inda matsalar take ba doka dole sai dai ayi al'adil al'adil kuma shine shi Allah ka cika nasa haƙƙin sai ce ga ladarka ba zan rage maka don ka cuci suwa ne ba kuna fahimta da kyau idan za a maka tsantsan al'adil akan shirka shine dama Allah ya gaya maka ya ce ba zai karba ba saboda kai mushriki ne to idan aka je lahira dama ba aikin ka sai a kona amma idan ba shirka kai ba za ka zo da aikin ka duka kuma za a cika maka duk ladarka saboda baka da matsala da ubangiji kana da matsala da bayinsa ne sai a baka cikakken aikin ka sai an gama sai a ce to mu tsakaninka da ubangiji mun gama gashi nan yanzu saura maka kaje ina aljanna to amma ba za ka je aljanna ba saboda akwai kaya a kanka akwai kura mutane suna nan suna ta daga mu ina da magana to sai a ce sai layi sai su zo sai a rika karba wannan shine raddul mazalim to anan ne Allah yake keke da keke sai Allah ya ce kowa sai an biya shi kayan shi to ta za a yi abiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace latu addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama yace wallahi sai kun mayar da haƙƙi duk haƙƙin da kuka ci ko na wane ne a ranar kiyama wannan hadisi yana cikin sahihu muslim na rantse da Allah duk haƙƙin da ke kanku sai kun mayar a ranar kiyama ko na waye annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yuqada baina shatil jalja wa shatil qarna yace adalcin har sai ya kai ga za a yi hukunci na ramuko da kwatar haƙƙi tsakanin akuya mai ƙaho da akuya marar ƙaho idan akuya mai ƙaho ta tunkuɗi akuya marar ƙaho da suna yin gware ai idan marar ƙaho da marar ƙaho suka yi iri ɗaya za a yi sai dai wanda ya fi ƙarfi amma idan mai ƙaho ta zo kawo nata sai ta kawo daidai tsinin ƙahon wannan baka da ƙaho ai za ta ci zalin wancan shi yasa za ka ga suna haka ka suna sa ƙaho inda za a yi gaba da gaba kai wancan ya fi ƙarfinsa amma shi yana da makami wannan kuma bai da makami don haka wannan makamin idan aka je ranar kiyama sai a dubi wannan gwaren da suka yi akwai wanda ya cuci wani eh iri ɗaya aka yi sai a ce an gama daidai da daidai kai ma ka dake shi shi ma dake ka amma kai ka dake shi da ƙaho ka san shi kuma bai da ƙaho sai a ce to kai kuma gwargwadon abin da ya cuce ka da shi na abin da bai da shi karama sai a sa masa ƙaho sai a ce su yi gwaren sai ya rama gurgudun abin da wancan ya masa kuna fahimta sai an gama wannan gaba daya sai Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu an gama da dabbobi kunu turaban duk ku zama turbaya sai su zama ƙasa a lokacin an gama da su kenan amma Allah ba zai mai da su ƙasa ba sai ya yi hukunci tsakanin su saura waɗanda ba za su zama ƙasa ba su ne wa su ne bil adama shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce latu addunna wallahi sai kun mayar to ta yaya za a yi a mayar shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah cikin sahihu Muslim hadisin al-muflis ya tambayi mutane ya ce atadruna man al-muflis shin kun san wane ne al-muflis suka ce al-muflis a wurin mu shine wanda man la dirham lahu wala mata wanda bai da kuɗi wanda bai da kayan duniya bai da property in ana lissafin ina da kaza shi bai da komi ba ko komo account ɗinsa bai da kaza bai da gida bai da kazan kansa duk bai da shi bai saving ba to wannan shine al-muflis sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyama ai al-muflis kan cikin al'ummata ba shine wanda bai da kuɗi ba shine wanda za ku ga irin hasarar da zai yi a ranar kiyama shine wanda zai zo bi salatin wa siyamin wa zaka zai zo da sallah da azumi da zakka ashe Allah zai adalci ya bashi ladan kayan sa kamar da muka fara to amma wa yati amma zai zo bayan sallah da azumi da zakkar to a gefe guda kuma fa ya samu matsala da mutane zai zo ne wa karshe ta mahaza ya zagi wannan zai zo ne wa katwa safaka da mahaza ya zubar da jinin wannan zai zo ne wa kazafa haza yayi kazafi wa wannan ya masa ƙarya ya masa yarfe zai zo ne wa akala dama wa akala mala haza ya ci kudin wani yace sai an gama tara laifukan da yayi tsakanin sa da mutane yace fa yuqa haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi wadannan mutanen sai rika diban ayyukan sa ai ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ko sai rika dauka ana raba musu ana raba musu ana raba musu idan ana rabawa ai mutanen ta yiwu su 100 ne shi kuma idan aka tara girman abin da ya ci nasu mai wa a ce 50 ne to sai suka kare a 50 tsora mutum nawa 50 su kuma suna layi Allah zai ce ku watsi tunda kayan sa ya kare ai yau ranar adalci ne ya za a ce ai bai da komi sai su to ai ma mun zo da kaya bai kaya trade by bata ke wani kaya muka zo da shi ai la tadiru waziratun wani baya daukar kayan wani to amma kuma da yake Allah baya zalunci kayan ba nasa bane Allah kuma zai dora masa kayan wani ba sai a ce to ayi mu sanye mana shi sai ya bada nasa kuma sai ku bashi naku sai za a ayi mu sayen shine yanzu wannan zagi da cin mutunci da yarfen wannan cin kudi da sata da zalunci wannan sara da suka da yanka da kisan ba sun shafi mutunci da dukiya da rai ba to sai a ce a zo ayi mu saye to sai a auna jininka da ya zubar da ya dake ka zafin da ka ji da ya naushe ka asarar da kai da ya ci kudinka bakin cikin da ka ji da ya ci mutuncinka sai a auna shi sai a ce yanzu idan kudi ne za a sayar da wannan mutuncin a ce mutuncinka a yi ciniki ka sayar a biya ka kudi nawa ya kamata wannan kudin kai mai mutunci ne a gari sai wani ya zo ya ci maka mutunci ko a social media ko a television ko a fili ko a kasuwa ko a tsakaninsa da wani wanda kuke da kake da mutunci a wurinsa sai je faɗi waɗansu abubuwa sai karya wannan mutuncin wannan mutuncin a wurinka kai mai mutunci inda za ka sayar nawa za ka saya kudi zai iya sayan sa to sai a ce ai masa kudi misali in aka yi sai a ce to kamar kaya nawa kenan to sai a gwada tunda ba kudin da za a auna kai kuma baka da sallar da za a yi da shi sai a ce to a dauko gwargwadon wannan nauyin sai a dora wa shi wanda ya yi zagin sai zagi ya dawo kansa amma ba a sunan zagi ba a sunan kayan laifin wancan sai wance ya ce ni kuma ai ban taba zagin kowa ba ni zagi na aka yi amma ni ma dama ina da matsala ba ko su salloli da aka dan samu matsala shi kuma dama ya cika sallah amma ya rabar ya cika azumi amma ya rabar sai a dauko wanda baya sallah cikakkiya yana neman ciko sai a debo sallar sai a debo rashin sallar nasa sai a cire su sai ya zama tsora sallah zalla to da an cire ba sallah sai a dora wa wannan sai ya zama da ba sunansa ba sallah bane yayi sallah amma an debe an zubar an ba wasu yanzu kuma an kawo masa zunubin ba sallah sai a dora masa sai a samu wancan shi kuma ya ci kudinsa amma wancan mazinaci ne shi kuma bai taba zina ba sai a debo zunubin zinan sai a zuba masa shi kuma bai taba yi ba shi bai taba shan giya ba bai ma san wari giya ya take a baka ba amma sai a debo zulubin dan giya sai a tora masa saboda ya ci mutuncin sa ko ya taba lafiyar sa ko kuma ko ya taba dukiyar sa da zalunci sai ai ta tara masa ai ta tara masa sai sun taru iya gurgudun yawan laifi bukan wadancan wannan shine adalcin Allah rabbul alamin shine ma'ana wallahu yaqdi bainahum bil haqq Allah zai hukunci da gaskiya yanzu wannan ba shine gaskiya ba akwai ta gaskiyar ba wannan ba in ka ce wa wannan yaje aljanna ka cuci wadanci Allah kuma baya cuta idan Allah ya ga dama yana iya daukar wani abun ya biya shi ya biya su da shi in yana so ya sallama wannan wannan yana daga cikin adalcin Allah shi yana iya tunda su da malada suke nema idan Allah yana so ya yafe wa mutum yana iya debo wani abu sai ya ba su sai ya sallame su da shi a bar su su tafi zalla shine zalunci to amma in Allah ya ga dama zai yi zalunci sai ce ka biya da kai zai yi adalcin tsantsa sai ce ka biya da kanka ai ba wani ne ya ci ba kai ka ci don ka ka biya ina fata an gane mutum ya yaudari kansa idan yana tunani Allah zai je ya biya masa kuɗin da ya ci na wasu kai ka ci kuɗin kuma kana tunani wai Allah saboda ai Allah inna Allah ghafurur rahim Allah zai iya yafe mu in aka ji Allah yana da lada da yawa sai ya biya wai ci gudu to wannan shine haƙi daga cikin haƙoƙi mafiya abun tso daga jama'a la tu'addunnal huquqa ila ahliha kowa zai maida haƙi ga wanda ya ci haƙinsa dan uwa da karkace haƙin kowa kai iya kokarin ka a cikin wannan duniyar idan ma ba za ka amfanar da kowa ba to karka cuci kowa ko baka amfanar da wani ba idan baka cutar da kowa ba akwai sauki amma idan ka cutar da ko mutum daya to koda ka amfanar akwai matsala ballan haka ba amfanarwa kake ba cutarwa kake mutane suna cutar da junansu ta bangarori guda uku shine da mutunci da lafiya ko rai da kuma dukiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi ibn Abbas tun lokacin da yake hudu ba ta hajjin bankwana yace ku sani ya ku mutane hakika abubuwan ku guda uku sun haramta wa junanku kar ku taba mutuncin junanku kar ku taba rayukan junanku da lafiya da jini sannan kar ku taba dukiyoyin junanku yace waɗannan abubuwan guda uku suna da alfarma akan ku kamar yadda yau ranar sallah take da alfarma kamar yadda wannan wata na Zulhijja yake da alfarma kamar yadda wannan garin da muke ciki na Makka yake da alfarma don haka rayukan junanku da mutuncin junanku da kuma dukiyoyin junanku ku kiyaye su kamar yadda kuke kiyaye Allah a cikin wannan garin a wannan watan a wannan ranar kullum in ka haɗu da musulmi ka riƙa ji kamar yau ranar sallah ce yanzu a ranar sallah sai ka cuci wani ka riƙa ji kamar ana Zulhijja ka je aikin hajji kuma ana filin farfajiyar aikin hajji yawmal hajji al-akbar a ranar zaka yi daka cuci wani to ka ɗauka rayuwarka kullum haka take kar ka cuci kowa duk abin da zaka yi ƙarya don ka samu kuɗi wannan kuɗin zaka biya kuma a ranar da baka da kuɗi to me yasa zaka karɓa a yau idan kana tunani ai ban da kuɗi kuma in ban yi ba to ya zan yi in samu kuɗi ka riƙa tunawa da matsalar shine zaka zo biya a ranar da baka da kuɗi don ka gara ma a ce yau ka hakura baka da kuɗi sai a zama 00 yau baka yi kuɗi ba ranar biya kuma dama baka da kuɗi ba matsala amma yau baka da kuɗi ka ci kuɗi idan aka zo ranar da baka da kuɗi kuma ka zo biyan kuɗi ya za ka yi na fata ana fahimta yana daga cikin kuma abu mafi haɗari dangane da cutar mutane shine mutum ya cuci mutumin da shi ba zai iya ramawa ba kamar shugaba ya cuci talaka ai talaka ba zai iya ramawa ba kamar mai ƙarfi ya daki mara ƙarfi ko ya daki mai rauni kuna fahimta ai ƙarfin kwanjin miji da mata daban ne duk wanda ya cuci matarsa ai ba ta iya ramawa tana ƙarƙashinsa ne to wannan sai ya fi tsanani ba sama da wanda dama ƙarfin ku ɗaya ne mai gida ya cuci yaron gidansa, uba ya cuci ɗansa, wa ya cuci ƙaninsa. Kuna fahimta? Wannan yana da muni saboda ba zai iya ramawa ba, ƙarfin ba iri ɗaya ba ne. Shugaba da aka bashi haƙƙin mutane na ko menene abin a hannunsa yake, sai Allah ya bashi amana ya ce ya raba, sai ya ci wani abu a ciki. Duk mutumin da ya kai matsayin da za a ajiye haƙƙi a kansa ya ba wasu, to ai ya fi waɗansu ne. To yanzu naka da aka baka kawai bai shi ka ba, sai ka ci har da nasu. A ce mutum yanzu wani babba ne a gwamnati ko a siyasa, privileges ɗin da suke kansa da allowances ɗin da ake bashi, idan ya rike wa mutane amana bai ishe shi ba ne? Ya ishe shi. To me yasa sai ya ci, kuma in ya ci sai ya ci har da wanda aka ce ya raba? To wannan shi yasa ya fi muni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, hadisi yana cikin Sahih Muslim, hadisin Adi ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da ya raba muƙamai, sai ce duk wanda na bashi muƙami daga cikin da tabbatar ya yi adalci, ya zo da kowane haƙƙi, kuma kar ya ci komi, kuma duk wanda ya ɓoye wani abu ko da allura ce, kana gululan yati bihi yawmal qiyama, to wannan ya zama al-gulul, kuma sai ya zo da shi a ranar kiyama, allura sai ya biya. Ya ce ina nan sai na hango ni mutum baki dan Madina, sai miƙe ce ya Rasulullah, kai ni na sauka daga kujerata. Sai manzon Allah sai ya ce me faru? Daga jawabi ka ce ka sauka, ya ce na ji ka ce ko da allura ce sai an kawo ta, in ba haka ba za a kawo ranar kiyama, ni ba zan rike wannan amanar ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari in maimaita maka ki. Bai ce zai masa rangwame, ya ce banda kai kana da exemption, banda kai kana da wace ce, a'a ba immunity a musulunci, ko kai waye? Sai ya ce da shi na sake faɗa, duk wanda aka bashi matsayi ko da allura ce, ya tabbatar a ranar da ya gama ya sauke da komi daga kan allura ya yi sama. Ya ce in ba haka ba wallahi sai ya biya ranar kiyama. Yanzu wannan hadisi bai kamata ya razanar da waɗanda suke riƙe da amanar mutane a hannunsu ba. Yanzu idan mai allura kuma sahabi ne, an ce sai ya biya, kai nawa za ka biya? Kai naka menene? Kuma kai ba sahabi ba, kai ba tabi'i ba, kai ba wali ba. Duk abubuwan da za su yi sa a ce an tara an maka rangwame ba ka da su. Wallahi jama'a mu ji tsoron Allah akan haƙƙi. Sai kuma haƙƙi na abin da ya shafi mutuncin mutane. Mutane zuwa wannan zamanin yadda suke yarfe wa mutane. Hakkawa mutum yana bai ji ba, bai gani ba, bai ci ba, bai sha ba. Amma wallahi a sace cikin damuwar da ba zai iya fitowa cikin mutane ba. Saboda kawai wani ya je ya yi wani rubutu, ko ya yi wata magana, ko ya yi wani haɗe-haɗe, ko ya yi wani annabimanci a kansa, ya rasa yadda zai yi da kansa, ya bar garin ne, ya rasa inda zai shiga, an riga an faɗa kuma ba zai iya gogewa ba, gogewar ba a hannunsa take ba. Wani kuma ya ce sai ka gani, ai ba sharri ba ne, za ka taɓa mu za ka gani, kuma duk ƙarya ce. Waɗanda suke yin irin wannan, wallahi ina razanar da ku da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wata kissa Imam Muslim ne ya rawaito ta. Sa'id ibn Zayd ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma cikin majalisar dattijai, yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna, yana da mutunci da daraja, mutunci dan mutunci. Mahaifinsa Zayd tun cikin jahiliya shi bai taɓa bautar gunki ba, yana cikin al-hanifiyya. Sannan shi aka haife shi yana cikin mutanen farko cikin goma sha na musulunci a farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gidansu duk gidan mutunci ne. Yana auren ƙanwar Umar ɗan Khattab, Umar ɗan Khattab kuma yana auren ƙanwarsa. To wannan Sa'id ibn Zayd ɗin sai da ya zama dattijo bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da khalifofi sun ƙare lokacin khalifancin Muawiya. Marwan ibn al-Hakam yana matsayin gwamna, a Madina sai wata mace ana ce mata Arwa bintu Uwais sai ta masa kadi sai ta ce ai Sa'id ibn Zaid makocin nan nawa ya ci fili na ya gina wata yar buka wannan a cikin fili na ne sai ta je ta kai kara wurin gwamna sai gwamna ya ce kai wannan mutum mai mutunci shi zaki faɗi haka sai ce wallahi zai rantse in ba za a mun adalci ba sai in je faɗa a masallaci ana ganin mutum da zai tako kaza-kaza a shi ma suna cin kayan mutane ku zo ku gani wannan matar wallahi ƙarya take sai aka ce a je a gaya masa amma dattijon mutum yana da darajar da ba za a iya kiransa gaban hukuma a ce zai amsa ba amma tun da haƙƙi ne dole a je a tambaye shi sai aka aika sai aka ce a je a tambaye shi sai aka je aka ce masa ga wata mata nan maƙociyarka in fa akwai irin waɗannan masu andama din ko me suka samu za su ci ko na waye sai aka je aka ce ga shi nan ta ce wai wannan gini da kai a cikin filinta sai ce ayya ni ko ta ina zan ci filin wani ga shi ko na ji manzon Allah sai kawo hadisin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ittafa shibran min al-ard zulman tawaqahu Allah yawm al-qiyamati ila sab'i aradin duk mutumin da ya ci koda dani daya ne shibr yace to a ranar kiyama in dai na zalunci ne ka ci filin wani to za a haƙa daga sama har zuwa ƙasa ta bakwai iya gurgudun inci nawa ka ci mita nawa ka ci an gane ƙafa nawa ka ci ballantana a ce hekta nawa duk za a tara shi zai a haƙa tun daga ƙasa sai a ɗora maka a kan sai a ɗora ma a kai haka za ka zo da shi ranar kiyama sai shi ta yanzu ji wannan daga manzon Allah sai salama ci filinta me hada ne da filinta aka ce to ka ji dai abin da ta ce sai ce to ba zan bi shari'a da ita ba a je a rusa bukkar da na gidan a bata na yarda da ta ita ko zai ta karba ta ce haba mu har kowa ya ci tuwo da mu ne ya ce haba mu har ba da mu ne ka sa ko irin wanda suna so case ma je alƙali saboda sun tabbatar da cewa kawai za su yi wini ba ruwansa da maganar lafiya sai ce to amma yi kuma ganawa sai daga hannu ya addu'a ka san kuma addu'ar waliyan Allah duk wanda bai ci haƙƙinka ba yayi addu'a a kanka wallahi sai Allah ya karɓa alkawari ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da'watul maghlub sai daga hannu ya ce ya Allah ka makantar da wannan matar kuma ka kashe ta a cikin gidanka a filin da ta ci saboda ta zama aya wa 'yan baya wannan mata kullum sai ta makance da kuma ana hidima ana hada-hada su ne masu harka sai matan nan ta faɗi kuma ai sai matan nan sai ta makance shi kuma Sa'id ibn Zaid ya rasu amma ita kuma labarin ta da sauran wannan mata sai ta zama tana da bayi da baroni sai ta tashi a cikin dare ta tashe su a je a yi aiki duk da ta magance ba to tana da wata baiwarta wanda ita ce take mata jagora sai ta rike mata sanda sai ta je ta tattara ta babba da umarni a yi aiki amma kuma ta magance wata rana ranar da ajalin ya yi kawai sai ta tashi sai ba ta tada jagorar ta ba da ta je sai ta yi misin hanya sai ta fada a wata rijiyar da aka haka a filin sai ta hantsila a cikin rijiyar aka kasa ciro ta a wannan rijiyar tata shine makabartanta addu'ar waliyin Allah ta kama yanzu wannan filin da ta ci shi kadansa nawa ne ribarsa a wurinta amma asarar da filin ya ja mata kuma ba akwai ran da zai kare wannan asarar wannan ba a nan duniya aka yi idan ta je lahira kuma gaban Allah ai mutuwar da ta yi ba shi ne hisabin da ke tsakanin su ba shi ka ai ya tafi abinsa za a zo ranar kiyama kuma a sake hukunci akwai wani kai ma da ta ci kudinsa ya ce Allah ya isa Allah bai isa ba ne akwai wani kai ma da ka ci filinsa ya ce sai a gaban Allah ba za a je bane za a je akwai wani shi ma da ka masa sharri ka masa kazabi kuma ka kafa zuwa ka je kuwan ne ka je ko ka kariya ta kanka ka ce wallahi kariya kake yi ka nemi kuwan ne ya gani ya ce wayyo Allah Allah bai ji shi bane ya ji duk mutumin da ka sa kuka to za mu haɗu da shi a ranar kiyama ranar da kai kuma kuka ba zai maka amfani ba ku ji tsoron Allah akan harkokin mutane idan akan mutunci haɗarin ya kai haka to ya yake akan dukiyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan haƙƙin da ke tsakaninka da wani ka tabbatar da shi da cewa ka warware tun kafin ku je ranar da babu dinari babu dinari ko ka je ka nemi ya bi maka ko ka mayar masa da kuɗinsa ko ka mayar musu da kuɗinsu ko ka zo a ranar kiyama ka zama mukminsu abu na ƙarshe shi ne jinin mutane kar a haɗa baki da kai a kashe wani kada a haɗa baki da kai a buge wani kar a haɗa baki da kai a daki wani duka a kan zalunci wanda ya dake ka dake shi don karama wannan ba zalunci ba ne wanda za ku sayi'atu mithluha amma abin da ya fi shi ne ka yafe don ka je lahira a biya ka fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah tsanani na kamu a ranar kiyama yana da mutanen da suke cutar mutane a kan jini ko dukiya ko mutunci ba tare da haƙƙi ba إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أنا يا مزاعي حكمتي كما حكمتي الله نسيان. وقد خاب من حمل الظلم. تكون ديزون ديزانتي وانا ياي أسارة. الله يبغيك كسرين ولك أسارة. الله كسرين ولك أسارة أنا يا Allah ka tsare mana mutuncin mu da dukiyar mu da kuma jinan mu amin su ma sauran mutane waɗanda suke kewaye da mu Allah ka tsare musu mutuncin su a bakunan mu ka tsare musu dukiyar su a hannun mu ka tsare musu kuma lafiyar su da jinan mikin su akan makamai da hannaye mu amin abinda zan fara mana na ƙarshe shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron irin waɗannan ya sa sai da ya tabbatar da ba matsala tsakaninsa da kowa a ranar kiyama kafin ya bar wannan duniya kai ma kai haka tun da yake bai taɓa cutar kowa ba tun kafin musulunci ya zo ba wanda ya taɓa ce Allah wadare ko asha dukiyar mutane tana hannunsa ta fi aminci sama da in tana hannun masu su amma ranar da amma kafin ya bar duniya da kwanaki sai da ya tara mutane ya ce ya jama'a akwai wani abu na haƙƙi tsakanina da shi ko na sani ko ban sani ba ya zo ya rama haka ya ba mutumin da ya iya amsawa ya tabbata cewa akwai kai ma kar ka yadda ka bar duniya sai ka yi haka ba za ka iya tara jama'a su saurare ka ba amma ka san mutanen da kai mu'amala da su idan akwai wanda ka ci kuɗin sa ka sani ka mayar ko ya sani ko bai sani ba ka mayar ba dole sai ka ce ga kuɗin ka ba samu inda kuɗin sa yake ka mayar samu wani da suke tare da shi ka tura masa ka ce ka masa transfer in ya gani ka ce nasa ne wani ne ya ce a turo masa bashin sa ne shikenan ba sai ya san sunan shi ba gwamnati ne ka je ka mayar a treasury ka karbi receipt ba dole sai an faɗi sunanka ba idan kana gani cewa idan ka mayar kuɗin ya yi yawa zai tona maka asiri kuɗin a kan me ya sa aka ware kuɗin asibiti ne je ka gina asibiti sai ka miƙa wa gwamnati ka ce ya zama charity kai kuma gasar ka biya bashi ne kuɗin na kan titi ne za a yi hanya ne je ka yi hanya a wurare ka ɗauki wannan kuɗin ka yi kudin na poverty alleviation ne na humanitarian aid ne sai ka ɗauka ka tara talakawa ka raba musu kudin kasan duk yanda zaka wannan kudi ya fita a hannunka ya isa inda aka ce inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kuma yar zuwa wanda aka ce a bashi hanyoyin da za a mai da kudi suna da yawa kamar yadda hanyoyin sata suke da yawa haka hanyoyin mayarwa suna da yawa amma ka mayar kuma na rantsa da wanda rai da yake hannunsa idan ba mayarwa kai ba ba yadda za a yi ka samu ka wuce idan kuma ka yarda aka je lahira da wannan haƙi to ka sani awwalu ma yuhasabu alayhi al'abdu awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyamati salatu idan haƙi tsakanin kai da ubangiji ne abinda za a fara hukunci shine akan sallah amma awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamati fi dima' farkon hukunci tsakanin mutane bayan an gama haƙin Allah akan haƙin su shine jini kaga daga jini sai me sai dukiya daga dukiya sai me sai mutunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kowanne ne a ciki kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka sa price control mana kai ne shugaba ka ce ba wanda zai saida abu kaza sai iya kaza saboda abu yayi tsada sai ce Allah shi ne yake determining din tsadar kaya ba ni bane idan kuka yi kirki Allah zai sa abubuwa su sauka in ba ku yi kirki ba Allah zai sa farashi ya tashi don haka tunda abu ya riga ya tashi ku je ku yi nagarta Allah zai rage muku amma ni ba zan rage in cuci ɗan kasuwa ba in yi haka ba zai taimaki talaka ne amma in ya taimaki talaka zai cuci wa ɗan kasuwa shi ko manzon Allah zai sanar ba zai cuci kowa kar ka ce wai za ka danne wannan wannan shi ne communism ko socialism ka danne na sama don na ƙasa ya ji daɗi capitalism shi ne ka danne na ƙasa don na sama ya ji daɗi dukansu zalunci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni la arju an alqa Allah wa laysa li ahadin alayya mazlamatu fi damin wala mal ni din nan so nake in samu Allah ba tare da kowa yana bi na bashi jini ko dukiya ba ni ba zan cuci talaka ba kamar yadda ko ba zan cuci mai kudi ba Allah ubangiji ka tsare mana mutunci Allah muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam da barakallahu fi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum